إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Odiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai, wanda ya nuna mana wannan rana ce ta Talata, muna 26 ga watan Jumada al-Ula, hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Daidai da yau muna 20 ga watan 12 shekara 2020. A yau za mu yi darasi na 119 a cikin wannan littafi mai albarka, Al-Lu'lu'ul Marjan fi Muttafaqa Alayhi Shaykhan, littafin da ya tattara hadisai mafiya inganci wanda Bukhari da Muslim suka fitar cikin sahihansu. Ba ku manta ba, muna ƙarshen Kitabul Hajj. A Kitabul Hajj ya kawo babuna da yawa a cikinsu, har da abubuwa da suka shafi Madina duka ya kawo ƙarƙashin wannan babi, wato wannan kitab. Babin da muka tsaya a kansa shi ne babi na 85, babin da ke bayani a kan falalar Madina da addu'a da annabi ya mata cewa Allah ya mata albarka. Ita Madina kinan da duk abin da ya kunshe ta na kayan sayarwa da ababen aunawa da na gwadawa, duka annabi ya addu'a Allah ya mata albarka. Muna jin hadisin ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe na 868, mun karanta shi mun yi sharhinsa. To, abinda ke ciki muka duba dai hadisin Ali ibn Abi Talib ne, wanda ya aka bamu labari cewa ya yi huduba akan wani mumbari na laka, wato mumbari kasan ana na katako, ana yin kuma na gini na gulo haka. To shi na in an ce min a jurin, wato tubalin da aka gasa kenan, ya yi huduba akan wani mumbari na ƙasa, wa alaihi saifun. Shi Ali ibn Abi Talib yana tare da takobi a lokacin, fihi sahifatu mu'allaqatun, kuma yana tare da wata takarda ita ma wacce take tare da shi kenan, shi Ali ibn Abi Talib. Faƙala, sai ce wallahi ma indana min kitabin yuqra'u illa kitabullah. Ali ibn Abi Talib ya rantse da Allah ya ce wallahi na rantse da Allah babu wani littafi a wurinmu wanda yake za a karanta in ba littafin Allah ba. Wa ma fi hadhihi sahifa, kuma in ba abin da ke cikin wannan takarda ba wacce take hannun safana sharaha, sai ya warware ta ya buɗa ta yadda zai karanta kenan. Wannan yake nuna maka ƙaryar Shi'a da suke cewa Ali ibn Abi Talib ko kuma su Ahlul Baiti an kefe su da wani ilimi na daban, an sanar da su ko annabi ya sanar da su wanda bai sanar da sauran sahabbai ba. Ayyai da ya rantse da Allah ya ce babu wani abu a wurinmu na littafi abin karantawa in ba littafin Allah ba alqur'ani to kaga wani yace an ware su da wani ilimi daban har yanzu ka jo suna cewa wasu suna da ilimi na alladunni ilimi na musamman wanda yake daga Allah zuwa gare su su bai biyo ta hannun manzo ba kaga wannan ƙarya ce tun daga abinda Ali ibn Abi Talib ya faɗi din kana neman su ayi ahlul baiti ai Ali ibn Abi Talib yana cikin su yana cikin jini na ahlul baiti kuma ga kiyar manzo da ya aura ya haihu da ita ita ce Fatimatu Zahra to ga abinda ya rantsa yace babu komai a hannun su daban ba Qur'ani ba sai wannan takarda ita kuma ita ce za mu je ce fa'iza fiha ita kuma wannan takardar da ya warware ya buɗe sai gashi abin da ke cikinta asnanul ibili wato tana bayanin raƙuma wanda ake biyan diya da su matakansu diyan nan ta kisa ne da aka yi na ganganci za a biya ko kisa ne na kuskure ko kuma na shigo da amdi ne shi ba za a kira shi na ganganci ba kuma shi ba za a kira shi na kuskure ba dama kisa iri uku ne a tsari na shari'a da kuma yadda ake biyan diya ko yadda ake haji a kai to waɗannan bayanan raƙuma ɗin adadin in kaza ne raƙumi kaza za a bayar in kaza raƙumi kaza abinda ke cikin takardar kenan daga cikin abinda ke cikinta wa idza fiha almadinatu haramun min ayrin ila kaza har wa yau a cikinta dai ba abinda ke cikinta sai bayanin cewa ita madina haramu wato harami ce wanda Allah ya mai da ita haramun ne a shiga ya abubuwa Allah ya ba ta daraja da muhimmanci da kima shine haramun kenan min ayrin daga wani dutse ne da ake kiran shi ayr a madina ila kaza zuwa kaza a cikin takaddar wato annabi ya yi bayanin cewa madina fa ita ma harami ce kamar harami na makka daga wuri kaza zuwa kaza su ne boda dutse na jabalu ayr din nan zuwa wuri kaza wannan wurin haka aka faɗe shi a dunkular kaza wasu hadisan za mu ji a gaba sun ƙara bayani daga wuri kaza zuwa wuri kaza to kaga shi ne muhallin shayi shi yasa aka kawo hadisin a wannan babi kun gane da kyau faman ahdasa fiha hadasan ita madina duk wanda ya faru wani abu a cikinta na addini bid'a kenan wanda babu shi ko kuma hadasan wani abu na barna a cikinta na sako to fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la'antar Allah inuwar Allah da mala'ikun Allah da mutane ma gaba ɗaya sun tabbata a kan shi duk wanda ya je madina ya yi kirkiri wani abu wanda babu shi bid'a kenan a cikin addini annabi bai san da abin ba shi kuma ya zo ya kirkiro shi sannan wannan bid'a ba ta tsaya garin madina ba kadai a ko'ina mutum ya kirkiri wani abu ya dingina ma addini to yana cikin haɗari wannan kuma hadisin Aisha ne man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun a wata ruwayar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wannan hadisai su suke nuna ko'ina ma ka je ka kirkiri wani abu cikin addini ka kutsa shi ka cusa shi ka ce shi ma addini ne kuma annabi bai san shi ba sahabbai ba su san shi ba to lallai la'anta za ta tattaru ko kuma aƙalla a ce an mayan maka wanzu wannan kuma ya hana maka shan ruwan alkawtar Allah ya tsare mu in ba to ba aka bari shi yasa bid'a babbar illa ce shi yasa shaitan ke son mai bid'a fiye da mai sako ai shi mai sako ya san laifi yake shi ko mai bid'a ji yake daidai yake to mai yin daidai zaton yana daidai kana jin zai bari in ba shi ne Allah ba shi ko mai sako a koyaushe ya san laifi yake ba daidai yake ba shi yasa ya fi sauƙin wa'azi ya fi sauƙin ganewa amma ɗan bid'a to shi dai Allah ya taimake ka akan shi shi yasa za ka gan su su riƙe abin ƙanƙan a yi ta fama suna nan sun maƙalƙala abin gam kuma kai suke ganin ma kai ba daidai kake ba abinda suke na bid'a wanda ba kai Allah ya tsare mu da bid'a wayun ta a madina da ko'ina ma laifi ne domin ga abinda annabi ya ce banda haka in waje za ta tabbata a kan shi wanda ya je Madina ya yi banna la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan Allah ba zai karbi farillar sababan lantana wani abu na nafila tasa kaga wannan ma babban matsala ce da abin da kake fata kake Allah ya karba sallolinmu azuminmu zakkanmu ibadarmu duk so muke Allah ya karba sai aka ce ga wani abu da za ka yi zai sa ba za a karba ba me yasa aka ce za a tsare yan bid'a ba za su sha ruwan alkausara ba za su taho da duk alamomi na sun yi sallah sun alwala sun waye alamomin amma a ta kiransu ba za su ji kiran manzo ba wurin tafkin sana alkausara me yasa sun yi bid'a saboda annabi shi ga alama ya gani mutanensa ne sai su ki zuwa a ce kyale su ai sun canza addini bayan ka sun jirkita shi sun shigar da abin da babu ciki shi ma annabi sai ce kwatafi kaga wannan kaɗai ya isa musiba ranar da ake so ka sha ruwan da in ka sha shi daga nan kai da kishi har abada a ce ka tafi ba za ka sha ba kaga wannan babban haɗari ne shi yasa tun a nan mutum zai ɗau mataki shi yasa magabata kake ga kullum suke daudala tsakanin mai tauhidi mai shirka menene sunna mecece sunna kuma menene bid'a ko mecece bid'a kullum wa'azin magabata ne yake daudala domin ka samu ka shallake su to sauran abubuwan ka duk za su shiga sallar ka yi a duba a karba azumin ka a karba amma ana ta fama da ayyuka na shirka ba ta muhiri yaushe ma za a saurare ka sallar ka ba mai duba ta balle a kalan karba da sauran ibada kana ta ayyukan bid'a ba ka bin sunnar manzo ka kangare ma abinda annabi ya zo da shi kai kare karanka yaushe za a kula ka ana ta magana suwa suka bi manzo sau da kafa wa ma ata kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan aya kaida ce tana nan da abinda manzo ya zo muku da shi ko riƙa abinda kuma ya hane su ku kokari to kuma sai ya zama ba haka ba kuma annabi ya ce duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki sabai suka cewa zai kiya rasulullahi wanda ya bi ni zai shiga wanda kuma ya ki bi na shi ko ba zai shiga ba Allah ya tsare mu duk hadisin nan yana ba mu wannan har wa yau a cikin takardar aka ce wa idza fihi a cikin wannan dai takardar rubutun da ke ciki shine zimmatul muslimina wahidatun yasa biha ajnahum wato zimma alkawari kenan da aman aman shine ba mutum mafaka da amintarwa to amintarwar musulmi daya daga cikin su ya amintar da wani to wannan amintarwar tana tafiya ta shafi ajnahu mafi ƙarƙanci a cikinsu ko ka ɗauka a ma'aikata a ce mafi ƙarƙanci shine mai shara ko masinja har a kai ga darakta ko waye a ma'aikatar kaga masinja shine na ƙasa to musulmi haka suke da na saman can ƙololuwa masu daraja da na ƙasansu da ake ga kamar na ƙasa ne in dai na ƙasan nan zai ba wani aman zai ba shi amintuwa zai ba shi kariya saboda ya dace ya ba shi ko kafiri ne ko dole duk sauran musulmi ke dade wannan ba za a ce ya wani shi ba kowa ba ne don me yasa zai ba wani aminci ko mafaka ba za a taɓa ba a'a in dai ya riga ya ba shi shi kenan ba wanda ya sai taɓa shi shi ne ma'anar wannan cewa zai matul musulmi na wahidatul aminci da amana ta musulmi ɗaya ce duk da babba mai matsayi da talaka ya tsadi ha a jinahu mafi ƙasƙancinsu na ƙasa yana iya wato ba da wannan amanin kun fahimta da kyau kamar a zo gidan mai gari cewa ga mai gari ga masu unguwanni ga waye sannan ga wani mafadi shi mai hidiman mai gari ne kaga na ƙasa ne sai wani yanzu ya sallama da daddare bako ne ya za a yi sai bafadi aka samu bafadi mai bincike interview ko mai ga kamata ya bashi masauki ko kafiri ne yana a bari ya fita ya bashi masauki to ba za a waye gari wani zai cikin da ba mai gari bane ba ya daba ko cikin daren a fatattake shi a cikin da ba mai gari bane wannan bafadan tunda dai musulmi ne kuma ya ga ya dace ba wancan masauki da komai to dole ya karbe shi ba wanda ya sai taba wannan a garin wanda ya riga ya karbi amma in shi ya bashi masauki kun fahimta wannan na fito mana da abin da mu gani yasa sai annabi ya ce man akhbara musliman, kalmar akhbara shine wato anan ya fassara mana ita saboda kamar bakuwar kalma ce, yace ma'anar akhbara shine wato ainihin naqaba ahadahu, wanci kalma naqaba ahadahu shine man wato ainihin wa man akhbara musliman, duk wanda ya warware alƙawarin wani musulmi shi ma abinda aka faɗi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in. Man akhbara musliman, duk wanda ya warware alƙawarin da musulmi ya ɗauka na ba wani aminci ko kariya ko waye sai wani zai warware ya illanta shi ko ya mashi abinda ba zai ko ya kore, to shi ma la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata a kan shi, shi kun ga laifi ne. Shi musulmi yana da kima da daraja, ba a auna wannan ɓangaren da matsayi na rawani ko matsayi na ilimi ko matsayi, ne musulmi ne ya dace ya ba da aman ya bayar, to shi ke sai a karɓa, wanda duk ya warware to ga abin da zai gamu da shi, shi ma la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan, ba za a karɓi farillarsa ba ko na filasta. Wa idha fiha, har wa yau dai a cikin waccan takarda kaga wani nuna aka ce wa idha fihi, wani nuna aka ce wa idha fiha, fihi shi rubutun da ke ciki shine fihi, fiha kuma ita takarda take cikin ta, akwai karo da juna duk abu guda ne. Yace a cikin ta he gashi man wala qauman bi ghairi izni mawalihi, wanda duk yaje yaje finci wasu mutane ya ba su walaya tashi, wato ba da izinin shi majibincinsa ba waliyansa, kawai kaje ka jibince su, to shi ma mai aka ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in, la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata a kan shi. Kila ba a gane wannan ba, kana musulmi tare da yan uwanka musulmi, kuma wala'in musulmi na hannun musulmi, ba hannun wata canza man ba, sai kawai kana ƙarƙashin musulmi da kulawarsu da komai, sai kaje ka mai da kulawa ka ƙarƙashin kafirai ko ƙarƙashin wasu wanda suke kila da matsala ba tare da izinin wanda suke majibincin ka ba. Dan adam yana zama bai da wani majibinci, kana da mahaifa ko kana da dangi da su suke kula da kai, ko kuma a'a kana da wani wali wanda aka ba da shi a wurinka, a wurinsa kai aka ba da kai a wurinsa, shi ne waliyin ka, shi ne majibincin ka, shi ne mai kula da kai, ko ba da izininsa ba sai ka cire kulawa ka kamar da sauran wasu, kamar da yanzu ake ta samu in ka ji ɗan musulmi ya ci irin kudancin nan ya je ya zauna a can ya daɗe, sai ka ji na nema ya ɗauki kafiran nan su ne majibincinsa, ko ba a samu ko ya je ƙasashen arnan ya yi karatu su Faransa su ina ne, sai ka ji gaba ɗaya shi ba ya ɗaukar musulmi a matsayin wasu shugabanninsa, wasu masu kula da shi, masu ba shi shara, a shi yanzu ƴancin kai gare kawai, in ma ka matsa sai ka ji kamar ya fi ba da wala'in shi zuwa ga wataccen, ba ana samu ba, ko ahlus sunna ka ji na nema ba da wala'in shi ga ƴan bid'a ƴan shi'a da sauransu, wannan duk wanda ya haka ya fitar da wala'insa daga mutanen da yake ƙarƙashinsu ko majibincinsa ya tafi zuwa ga wasu, to shi ma alaihi la'natullahi, la'antar Allah da ta mala'iku da sauransu, sauran mutane gaba ɗaya ta tabbata a kan shi. La yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan, ba za a karɓi farillarsa ba ballanta na nafilarsa. Wannan abin da ke cikin takardar da Aliyu ya warware ya karanta ki ne ce abin da ke cikinta waɗannan su. Sai Qur'ani ba wani abu, ko ka dubi dan Allah magana ainihin, amma saboda shari'i na shi'a sai su ce a'a su ahlul baiti suna da wani abu na ilimi daban ba wanda ya san shi, sai su kuma shine suka gadan ma wannan a'imma nasu, shi yasa in suka faɗi wani abin ka riƙe kai ka ji abin yayi nauyi, sai ce ai baka san shi ba saboda ilimi ne da yake keɗa a gare su. Daga haka kuma haka gangaro su waye su ma yake jan ce ga wani ilimi na wasu su kadai ne kai baka san shi ba, an faɗe shi ka ji abin yayi nauyi, to ai dama ilimi ne na musamman wancan, ilimi ne na baƙini wayan ilimi ba kowa ya san shi ba wannan kafa suke budewa domin su halatta ma kansu abubuwan da Allah ya haramta ko kuma su kokari su kirkiro abin da babu shi a cikin addini sai ai daga nan yake daga ahlul baiti aka samu shi to ga abin da Aliyu yace ba komai a wurin sai Qur'ani sai wannan shi kuma yanzu gashi mun ji wannan hadisi yana cikin Bukhari cikin kitabul ittisal kaga cin canye kai saboda ya shafi aqida babu ma yuqrahu min at-ta'ammuki wat-tanazu'i fil ilmi wal-ghulu'i fid dini wal-bid'i kaji dogon babin da Imam al-Bukhari yayi karkashi yace babin da zai bayani akan abin da aka karhanta da zurfafawa da wato ja'in ja a cikin ilimi da kuma wuce gona da iri a cikin addini da abubuwa na bid'a haka ya kulla babu sai kai hadisin can za ka kamar hadisin bayanin shi ya bayyana yanzu ko sai hadisin mun 869 hadisu Abi Hurairata radiyallahu anhu أنه كان يقول لو رأيتم ذباء بالمدينة ترتعوا ما ذأرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام أخرجه البخاري حديث أبو هريرة الله كان مستردا يتي اللي منذ صلى الله عليه وسلم ياك سنتين اتشوا لو رأيتم الذباء da ake zanga wato ainihin barewa bil madinati a madina inganta ga tunan kun san barewa dai ai abu farauta ce ko abu ce mai kyau to inganta a madina tartau tana kiyo ma za artuha ba zan kirgita ta ba ka san mai farauta ai sai ya kirgita abin farautar ko inda kare ya cinna mai ko kuma ya bishi a ce ya ganta ya ce zai bi ta da nufin zai farauce ta to ba zai ba ana so a nuna maka cewa kenan madina haramce yadda majin makka aka haramta maka farautar kayan namun jeji nata to haka ne ita ma madina tun daga abin da ne bai ce da zan ganta ba zan firgita ta ba ana so a nuna maka cewa a madina ma ba a farautar abin da ka gani a madina wannan dina nuna maka wato ainihin falalar madina da kuma yi ma addu'a da annabi ya mata kwan wannan shi ne ƙarshen shi wannan babin hadisin bukhari ya fi cikin kitabu fadailul madina babu ko labatayil madina inda ya ce wato ƙana sannan ya ce ƙana rasulullah ma baina labatai ha haram tsakanin labatai ha laba shi ne ƙasa wacce take da ƴan duwatsu baƙaƙe ƙasar ita kanta da ƴan duwatsun da ke kanta baƙaƙe ba jajaye ba ba farare ba ita ce kuma laba madina tana da labace ne ɓangaren gabas da yammanta akwai yanayi mai irin wannan ƙasa ɗin malamai suka ce hatta kudu da arewa nata ana suna iya ɗaukar wannan hukunci ɗin kamar kewayen madina kenan amma na biye amfani da baina labataiha wannan sashi nata na gabas na yamma da kuma wancan dutse da aka faɗa mana tasu jabal ir to tsakankaninsu kenan duk abin da yake daga su abin da ya shigo ciki duka haram ne haramu ne an hana ka jike wani abu na ɓarna kuma an hana ka yi farauta a wurin da duk abubuwa in kai na laifi to laifinka da zunubi zai ninku fiye da inda ba na ba ko ina ya hana ya laifi ba an hana ka saba ma Allah har a nan garin yanzu har a nan hoto to amma can abin da za ka yi na zunubi sai an ninninka maka wato zunubi ɗin fiye da idan kai ba a can ba wato ana so ana maka halalar madina da girmanta da Allah ya baki kenan sai babi na 86 shine at-targhibu fi sukunil madina was-sabru ala la'awaiha wato ainihin abinda ake nufi shine babin da zai bayani akan faɗaitar da zama garin madina da kuma haƙuri akan wato la'awaiha shine a tsananin yanayin madina gari ne mai sanyi lokacin sanyi mai zafi lokacin zafi to irin wannan abubuwan na can ana zafi a ta fama da zazzaɓin zafin sun sanyi zazzaɓin zafi shine a shiddatu waljau a can kafin Allah ya wadata ta kafin manzo ya je ya mata addu'o'i gari ne mai wahalar zama, ai ga kuncin rayuwa, ga kuma wannan yanayi na waizarta, amma da Annabi ya je addu'a duk aka sami sauki. Duk da haka hadisai sun zo suna nuna kwaɗaitarwa. Hadisi na 870 shine hadisi wato hadisu Aisha ta radiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma habib ilayna al-madinata kama hababti ilayna makkata aw ashadda wa anqul hummaha ila al-juffa Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Akhrajahu al-Bukhari. Hadisi ummuna Aisha Allah ya kara mace da ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma habib ilayna al-madinata, ya Allah ka sanya mana son Madina, kama habbabta ilaina makkata, kamar yadda ka sanya mana son Makka, aw ashad kuma fiye da haka, aw ashad zama kuma mu fi son Madina fiye da Makka. Wanqul hummaha ila al-juffa, sannan ka cire zazzabin nan nata da ake fama, ka cire shi zuwa can Juffa. Allahumma barik lana fi muddina, ya Allah ka sanya mana albarka cikin ma'auninmu, mudunmu, wasa'ina da sa'inmu, waɗannan ababa ne da ake awo da su. Allah ka sanya albarka, ma'ana abinda ake aunawa, ai ba sa'in kwanan ba ko? Bi muddina ma'ana abinda aka auna, to Allah sanya masa albarka. Dawa ce, amma mu nan ka ce ko gero ko waye, to su kuma can su dabino, su sha'ib, su alkama, hintsa da sauran abincinsu duka da suke auna, to Allah ka sanya ma abincin albarka. Haka Annabi ya addu'a. Wannan hadisi muka dube shi za ka ga ƙararrar Annabi ya addu'a, ya Allah ka sanya mana son Madina. Lokacin da Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina, waizan Makka da ta Madina ta bambanta ba ɗaya bane. Makka ba a ruwan sama sai kaɗan, wani lokaci akan ɗanyi, kuma ba a sanyi irin na Madina. Amma ana zafi ita ma Makka, amma zafin Madina musamman ne na musamman. Wannan da suka yi hijira suka je suka yi ta zazzabi, suka yi ta fama, suka yi ta fama, to sai Annabi ya ci addu'a. Ka san ka canza guri, kuma wurin ya ƙi maka daɗi na waiza, in ba hatara sai ka ji kamar ba ka san wurin, ko ba ka riƙa neman canji. To kuma Madina wuri ne da Allah ya zaɓe shi don hijiran manzansa. Can a lokacin da tattafai na su injila a taura duk an bayani, sha manzan nan na ƙarshen zamani zai zo ya zauna wani wuri mai dabinai da duwatsu. Shi yasa Yahudawa suka hijira suka zo Khaibara, suka zo Madina don su zauna, wannan manzan ya zama su za su haife shi. Ko kuma da yake baiwa ce ta Allah yana yin ta inda ya so, sai aka fitar da manzo ba cikinsu ba, ya fitar da cikin Laraba ba cikinsu ba ne Isra'ila ba. Wannan ya sa hasada ta dame su, suka ƙi imani da manzancin manzo, suka ƙi yarda bayan da can kuma suna can ya bayyana su za su mara masa baya, su ne farko wanda za su imani da shi. Wannan yanayi ne ya sa sai Annabi ya ci addu'a, ya Allah ka sanya mana son Madina kamar yadda ka sa mana son Makka, kuma fiye da haka. Sannan ka cire wannan zazzaɓi na ta zuwa Juffa. Juffa mun karanto ta bayan bukumanta, ta yi ta ce yana miƙaƙi na mutanen wato mu nan yammacin Makka kenan. Ai miƙaƙin mu kenan Juffa. An ce wurin Yahudawa sun zo nan ma sun zauna, yasa Annabi ya ce Allah ya cire ce ya kai masa can. Haka ne wasu masu sharhi da ta na tarihi suka ce, kuma suka ce tunda ita Juffan ma ka san ruwa ya mamaye wurin duka ya cinye shi, to zazzabin da Allah ya ɗauke shi daga Madina ya kai shi can wani wuri. Ko kamar yanzu ana ta fitina ne, yara na ta fitina da abubuwa a gari ko a unguwa, ku ta addu'a Allah ya shirye su, ko Allah ya ganar da su, Allah sai abin ku ke yaki, duk ku addu'a to Allah ya ɗauke su, ya ɗauke su daga wannan wurin, shikenan ku huta can, kuma ne da za su tafi ku dai kun samu ku tsira. Wannan ya halatta kenan, ko mutum ya zama yana ta ɓarna an yi an yi ana ta abin, to a hana shi ya ƙi hannuwa sai ya taru a yi addu'a, Allah ka ɗauke mana wannan fitina. Kenan Allah ya karɓa sai ka gani ana samu wannan. aka wani fitinin mutane da abubuwa a unguwa a rufe da za a yi haka tara ka ta zuwa su ka ga wanda yi shak sai ku neme shi kwarasa ba na nan ba to annabi ya yi wannan addu'a ta halatta in ku ga abin da ke damu ku ku addu'a Allah ya yi muku in abin ya ki sai ku ce Allah ya dauke muku shi amma da annabi ya ce Allah ya dauke razakin Madina ya kai shi can wani wuri wannan mun karanto a baya shi yasa ma da suka tafi suka je umra din nan wurin da ba annabi ya ce duk su fitar da nan din su ka fada su dan sansanan dan a ga alamar zazzabin ba bai hana su su zama mutane masu karfi ba kuma su yi sassarfa ita ma alamar karfi ce duka dai su mutanen makka Quraisha su gane wannan zazzabin ba bai raba su da karfi na imani ba suna nan ba abinda ba za su iya yi ba wannan duk yana da alaka da wannan sannan annabi addu'a Allah ka sanya albarka a mudunmu da sa'inmu wannan addu'a ta manzo tana nan har yau har gobe Allah ya karɓe ta garin Madina za ka ga Allah ya sanya albarka a duk abin da yake kaiwa Allah ya sanya albarka da wahala mutum yana zaune a Madina ya ce ba yana da yunwa bai da abinci ko bai da abin da zai ci sai dai ya kukan ko bai da kuɗi a jihu amma ba dai abin da za ka cika sha ba Allah ya hore masu dukkan mutanen Madina kuma haka take har yanzu saboda addu'a ta manzo eh an gane da kyau akwai wannan wani hadisin da shi bai kawo shi ba a nan wato inda annabi addu'a yake cewa wato ainihin la yasbiru ala awaiha wa shada'idha ahadun illa kuntu lahum shahidan aw shafi'an yawmal qiyama muslim ya kawo hadisin saboda mu da gane cewa annabi ya yi addu'a akan hakurin zama Madinan da kwadaitarwa da hakurin kuma yana da amfani saboda wannan lokacin yadda ta zama zaman to kuma sai annabi ya ce ba wani wanda zai yi haƙuri a kan wannan tsanani na rayuwar Madina da tsananin rayuwa a cikinta wani ɗaya daga cikin musulmi annabi ya ce illa kuntu lahu shahida ba ce na zama mai masa shaida gobe kiyama aw shafi'an ko mai cetonsa yawan kiyama gobe kiyama a shirka ga falala ce zaman Madina wancan lokacin kuma har wancan har yau har gobe Madina tana da falala ta musamman zaman garin da kuma mutuwa a garin Madina eh sai dai yanzu abinda ake mutu a wani garin a dauko shi a rufe a nan a baki'a ana ga kamar an sami falalar malamai sun ce a'a mutuwar ake nufi Allah ya azurta ka da mutuwa a can to ka sami falala amma ka mutu a Makka ko a Riyadh ko a Taif ko ina ne a dauko ka kawo ai ba sallah masallacin manzo ai maka kai ka baki a wannan malamai sun ce baka shiga cikin wannan ba ya al-ibratu bil mauti la bil dafni abin la akarin mutuwar ake ni Allah ya zata ka mutu a Madina Allah ka zata mu da karban ran mu a garin Madina dan mu sami wannan falala din to sai babi na 87 babu siyanatil Madina min dukhulit ta'un والدجال إليها وتباب النذي بياني أكن كاركو كتن غنشي مدينة ديگه شغر لاؤن سوني تيو نأنوبا والدجال نقوم الدجال نيابا ينشيما إليها زوا غريتا دكا أكو إكالياتا مصمم دا الله يبا مدينة أكن وطنا أبا باقو دايبيو ونغاني دكو hadisin da ya kawo mana shine na 871 hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala an qabil madinati malaikatun la yadkhulu hatta'un wala dajjal akhrajahu al-bukhari Abu Hurairah hadisin sani yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace ala an qabil madinati malaikatun a kofofin Madina shiga garin Madina akwai mala'iku na musamman la yadkhulu hatta'un suna tsare ta da kare ta da katangance ta annoba ba za ta shige ta ba wala dajjal haka nan dajjal ma ba zai shige ta ba akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi shi ma cikin kitabu fada'il madina bayani a cikin falalar Madina sannan babu laida kulit dajjal al-madina haka ya kulla babi babin da ke bayani akan cewa wato jajjal ba zai shiga Madina ba, an gane da kyau. Kunan wannan yasa dole na ɗan duba an ga saboda abubuwa wanda sa iya sa kila a yi ta tunani cewa in an ce ɗaɓun jajjal dai wannan bil ittifaq to ba zai shiga ba ko? Shi ne sai na duba wani ɗan uwa da ya rubutu lokacin da aka yi corona ɗin nan da ta zo kwasan an ta rubutu daban-daban shekara ta 2020 kenan, ya rubutu Muhammad bin Ali bin Jamil al-Madari, ya yi dogon rubutu ne wajen shafuka da yawa, amma mulakkas ɗin na ciro mana yake aka yi tambaya hal yadkhulu ta'ulul madinata madinatan nabawiyya, shin annoba za ta iya shiga Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam? Kasan akwai al-Madinatul Nabawiyya, haka ake kiranta ko? Ana ce mata al-Madinatul Taiba. Madinatul Munawwara malamai sun ce daga baya ake kiranta da wannan suna, amma sunan da ya zo cikin hadisai Madinatul Taiba, Madinatul Rasul, Madinatul Rasko, masana ana kiranta Taba kanta Madinatul Taba, wato Taba al-Taiba, sannan al-Madinatu, wannan duka sun zo cikin Qur'ani, wasu su cikin sunna, waɗannan sunayen su ne. To shin wai annoba za ta shiga garin Madina? Hal yujadu farqun baina ta'un wal waba, shin akwai bambanci tsakanin ta'un da alwaba? Alwaba menene alwaba, kuma me a ta'un? Ta'un shi ne cuta da aka fassara ta magabata can sun ce ciwo ne da kan sami jiki, kuraje ta ko'ina, kumburi ta ko'ina, ciki har cikin hanji da saura dai, ciwon da zai zo ya sami jiki, jikin gaba ɗaya magani ya zama da wahala, ai ta mutuwa. Yana kama da kace kwalara da ake yi a baya da ko wanda su san karau gida guda sai ka ji an ce wani ya mutu, wani dandanan yara kafin a je asibiti, mutuwa ta ko'ina. Wannan ita ce tsaho. Alwaba shi ma ana fassara shi da cewa annoba, amma da shi da tsaron abu guda ne. Malaman suka ce kullu tsa'unin waba walaysa kullu waba tsa'una, dukkan tsa'un annoba ana kiranta alwaba, amma ba dukkan alwaba ce ake kiranta tsa'un ba. Wato ana so a nuna maka kina ita alwaba tana iya zuwa da zazzaɓi, a iya mutuwa kuma a iya warkiya, kuma mafi yawa a warke. In ka ɗauki corona tana ta zo, shin wanda suka warke suka fi yawa ko wanda suka mutu? Kullum masu lissafin nan da ina jin an daina jin su ko? Ko har yau ana turo shi? Ha? Awa an daina, za a ina jin kullum ne ko? Za a ce wane kaza sun mutu, wane sun warke, wane kaza. Amma da yanka duba adadin wanda aka ce sun warke, ya sun fi wanda suka. To kaga kinan corona ba za a kira ta a ta'un ba. Kun gane, akwai ta'unu amwas da aka yi tun zamanin sahabbai, irin wannan ciwon da aka yi shi can sahabbai sun tafi suka gamu da shi, ba a garin Madina aka yi shi ba ko? Mun karanta shi cikin hadisai a baya. Da ana kiran shi ta'un, wani ciwo da zai zo ta mutuwa, wanda suka mutu sun fi wanda suka kamu da ciwon suka warke, haɗan ne suke haihuwa. Amma ita alwaba ciwon da zai zo shi ma zazzaɓi ne da zafi da wahala, wasu sa iya mutuwa kuma mafi yawa za su iya shallakewa. Yanzu kamar mu malaria za a Najeriya mai jeji aiwa ba ce a to da wahala ka je a auna ku, in an auna mutum goma na jini na malaria a sami mutum nawa? A sami takwas a ce ba malaria, sai dai a sami nawa? Sai dai a ce ko takwas da malaria biyu ne kaɗai ba su ne, inda za a auna a tantance a bididdigi sai an ce akwai ɗan ƙarfishinta, ko a ce kai akwai ta, ko a ce ta ma hau haka. Amma ga tana haka dai ake ta rayuwa da ita, wanda ajali ya zo ta zama ajalin a gangara ake. To shi ne bambanci. Amma sai ya ce ƙultu da ya gama duk bayanan zai ya ce fi waktina haza intashara virus corona fi aksar duwalil al, ya ce a wannan zamanin namu annoba ta corona je ta yaku a mafi yawan garuruwa na duniya. Wada kala hadha alwaba almadinati wato madinati nabawiya, kuma wannan annoba ta corona ta shiga har garin Madina. Wala yumkin an yukhalifa hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam alwaqi, ba yadda za a yi mu ba zai yi ba mu yadda cewa wai wato hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam zai saba mawaki. Ga abinda annabi ya ce, annoba ba za ta shiga Madina ba, sai kuma sai ga corona ta shiga, to kina annabi ya yi kare kin kuna fahimta. Yace fa huwa alaihi salatu wassalam la yajibu an al-hawa, ai annabi bai magana game da san zuciya. Wa bi ruju' ila kalam ahli al-ilmi tabayyana lana, idan koma wanda muka yi tayi da bincike kan maganar ma'abuta ilimi ya bayyana a gare mu wato ainihin ma'ana hadisi rasulullah, ma'ana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a gare mu cewa adda'un shine ciyo na annobar da za a yi ta mutuwa. Ta mutuwa ka ga ma a ce wanda ma za su binna ma suna wahala, ko ciyon ko ina ya zai ta ce adda'un, to wannan ba zai shiga Madina ba. Duk binciken da aka yi na zamani da abubuwa da suka faru a Madina irin wannan ciwon ba a yi shi ba, wanda za a ce gaba ɗaya ana ta mutuwa. A'a, sai dai alwaba cututtuka da suka iya shiga, yadda kamar corona da ta shiga, yadda ta shiga sauran wurare ta shiga, amma mutum ne suka mutu a Madina. Muna can aka fara corona mun je umara, in ba kuma ta ba da ƙyar muka fito. Mu ne jirgin ƙarshe a Jidda da suka tashi ranar da muka tashi. Daga nan an rufe Jidda gaba ɗaya, ba jirgin da zai sauka ba kuma wanda zai tashi. A ranar jirginmu sauran kwana ɗaya mutum ko biyu aka jawo tafiyar, aka dawo da ita ranar da za a rufe Madina a yi Jidda don mu samu mu fito. Allah ya tsare, Allah ba zai sa a kulle da mu ba. Sannan ka zo Jidda za ka yi ji tausan jama'a, ta cika dam da mutane da suke isowa daga ƙasashe daban-daban su samu su shigo ƙasa, da kuma wanda za su fita, da kuma yadda duk aka jawo tafiyar jirage cewa a wannan zuwa daren jirage za su gama tashi. Kaga a lokacin duka mutane da suke nawa ne za ka ji an ce masu mutu a Madina har aka gama. Shi ya sa ya ce binciken da muka ya nuna maganar manzo tana ne da take daren da kan wal khulasa, samari na zancen nan ya ce anna adama da kulin dajjal almadinati nabawiyya amru mutayakkin. Hadisin ya hada ai magana biyu ne ko, cewa dajjal ba zai shiga Madina ba, ya ce to wannan al'amari ne da ake da yaƙini tabbas a kan shi. Ba malamin da ya taɓa saɓani ya ce a zai shiga ba zai shiga ba, duk an shiga da sai malamin da suke bayani cewa dajjal ba zai shiga ba, don mala'iku na nan suna kariyar Madina. Mun gane. Wa amma dukulun ta'unul madinata ko fahtalafa al'ula ma kufi, amma shiga ta'un madina malamai sun yi saɓani. Fa zahaba ba'dhuhum ila anna ta'una qad yadkhulu al-madina idha sha'a Allah, wasu malaman sun tafi cewa ta'un annoba za ta shiga Madina in Allah ya so. Bi dalil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, saboda dalilin wani hadisin wata ruwaya da annabi yace la yadkhulu ta'un al-madina in sha'a Allah, ruwayar muslim ya kawo ta, amma bai a sami ittifaqin bukhari da muslim shi sa bai kawo shi bana. Amma muslim ya kawo wani wuri annabi yace wato ainihin ta'un ba za ta shiga Madina ba in sha Allah. Kun gane istisna'i kenan, sai Allah ya so ta'un ba za ta shiga Madina ba. Saboda haka walam yujzim bi zalika kama jazama bi adami dukhuli dajjal Madina, annabi bai yanke ba kamar yadda yake akan rashin shigar dajjal, sai yace in Allah ya so. Wannan jingina mashi'a ina akwai yiwuwar ta yi ta shiga ta ba za ta shiga ba. Wasu malaman wannan fahimta suka fahimta, yasa sai suka ce wa hadha jawabul awwal, wannan shine amsa farko da suka bayar, ma'ana ta'un za ta iya shiga Madina amma in Allah ya so. Dalilin sunan hadisi amsa ta ɗaya kenan. Wal jawabu tsani, amsa ta biyu da aka bayar sadda corona ta zo aka yi ta surutu, ai ga abinda annabi ya ce kuma gashi an ce Madina ma wasu sun kamu. Amsa ta biyu wal jawabu tsani at-tafriqu baina ta'un wal waba, tantancewa da rarrabewa tsakanin ta'un annoba da kuma tsakanin alwaba cutar da take bata kai annoba ba kuna ganewa shine yace fada unu maradun makhsusun humitun da un wani ciwo ne ke bantacce wanda yake kashewa mai kisa lahu sifatun ma'rufatun yana da sifofi sanannu a wurin malamai na da can masu rubuce-rubuce na addini da kuma malamai masu bincike na likitanci na zamani har ma musamman musulmi su wa min zalika zuhuru asruhu ala jildi daga cikin alamomin ta'un bayyanarsa a fata kuna ganewa a fata yake bayyana wani wuri da na karanta duk kuraje za su fito ta ko'ina kumburi dai a jiki ciki kurajen gasu a waje kuma gasu a ciki da kai da ina ne ko wani alamomin bayanan ta'un kenan wal waba'u intisharu amradun ukhra ghayr ta'un shi ko waba ciwo ne da yakan yadu wato ainihin amma ba kamar da ta'un yake ba wa kad takunu mumitatan ita ma ta'u wato waba tana iya kisa kamar da muka yi misali da corona kuna gane ko malaria yau da aka jarabce mu da ita da wasu cututtuka yace wa min zalika zuhuru asruhu wato sai yace wato qad la takunu mumitatan ita waba ta yi ta kama bawa amma ta zama ba mai kisa ba ba sababin kisa ba mutum yayi murmure kamar yadda aka yi ta corona ko mutane nawa suka warke wurin ma sun zazzabin sun yi ma basu ma san sun yi ba wasu kuma sun yi sun gane sun yi wasu an kai su an kulle gidan mai cece ya sunan ma wurin insulomiya sabin ma zai zama kamar izgili lokacin ko an gama da kaiya an kai ka ko ba kai ka ba haka aka je wani da ya rasu haka wanda ba su je suka je da wanda ya mai wanka da wanda ya rike shi shi ba kai shi wancan wurin ba shi kuma wani zuwa ya yi abin nan zuwa ya janaye ne ake ta taziya kwatsam sai masu kanan suka sai aka hada da shi aka ta yadda ya cika jin shi ya murmure ya fulfuli ya dawo daga kawai ya zo taziya kawai sai ya tarar da masu kama wannan wanda aka zaton ya mutu ta corona sai aka hada da shi aka kai dan sati sati dai ake ne gobi ne sati biyu ka gan shi da shigan shi da fitowa za ka ga an sami gwamnati ya cika jiya kuji mala ya haya kenan to ka gani to haka dai ake ta wannan abubuwan Allah ya taimake mu duk suka yi suka wuce shine ake gaya mana ita wannan waba za ta iya kisa kuma zai yi ba za ki kisa ba amma fasa'un la yadkhulul madinata bincike duk gaba ɗaya da aka gama kulasa ɗakun annoba wacce take irin waccan ba za ta shiga madina ba wa amma alwaba fa yadkhulul madinata ka ghairiha amma alwaba shine ciwo irin corona da aka yi shi kam zai iya shiga madina kuma zai shiga wani garin madina wannan ita ce amsa ta biyu sai ta ƙarshe yace wal jawabu salis لا يكون الطاعون في المدينة النبوية منتشرا مثل الذي يكون في غيرها من البلاء وصفوا أرض الإسكواس كتير كوما دي النوبة تاشق مدينة بسوان شان حديثا داك تي النبي تي لا تدخل الطاعون في المدينة إن شاء الله ثم شكا أوكا سكا تي إما تاشق مبلاتي أطبا كمار يد تكي يدوى أصوران قبضوى أمسا أوكسين kun gani ta farko ita ce aka ce mai wato za ta shiga in Allah ya so bisa wancan hadisi na biyu ba za ta shiga ba kwata-kwata saboda mai saboda ta'un ga sifofinta kisa take da wato wannan hadisi na ba za ta shiga amsa ta uku to za ta shiga amma in ma ta shiga ba za ta yi ba kamar sauran wurare wani abin da malamai suke tattaro kenan فهذه ثلاثة أجوبة كافية وانا يتسي أمسا أكو لأكا باير وانا كيلو نزي يتنبأ كمانا حديثي كما سنكسر ما ميني من إلمي والله أعلم الله شيء مصني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ونسأل الله أن يكشف عنا هذا الوباء والبلاء wa an yarhamana wa ghayko wa yaghfir lana Allah wuce roko yayi mana dukkan irin wannan bala'o'i da suke sababa kisa da addinin ruwa mana musulmi da kuma ya mana rahama ya gafarta mana wannan na ga cewa muka wuce wurin da iya abin da yake nan hadisin kadai wata kilo su irin wannan tambayar shi yasa muka dan fara bayani muka dauko bayanin malamai dan majalisar cikakke kamar an nuna mana lokaci to abinda muka karanta shi dai Allah ya mana tarayya a ladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai ka gafarta mana gaba da da haram da haram duk abu guda ne haram da wato wuri mai alfarma ke da haram kuma yake an haramta abubuwan da suke ba su dace ba wanda suka bambanta da sauran wurare kaga kuma farauta da aka ci ko an haramta su waɗannan abubuwa ne magana ta ko ina haramun ne amma ya sha nan ya tsanani ne amma dai abin da ke so yana maka ta zama an ce ma abu harami ko kuma haramu wato abin da yake da iyakoki kenan daga na ka ce maharimu ba ko ba kuwa yana da maharim ba inda ka iyakance gidanka maharim ne naka kana nufin ba mai shiga sai kai sai kuma wanda kai zai shiga an daga nan aka yi azunan ko haka nan gonarka da kai killace ba ka son kwa shiga sai kai sai wanda ka yarda wanda ya keta ya shiga ya saba maka to haka maharin shi na ubangiji haka ce wannan haramun ne ma'ana Allah ya ce kar ai abin in ka keta kai to ka yi laifi kenan shi ne duk daga nan ne aka sami asalin kalma da na'am tun da abu ne yana karkashin hukuma ita take kulawa ba wai mutane gama gari ba wai hukuma ta musamman mai kula da ita wadda aka ba kai yin maka mutuwa za ka tafi ka aika mutane su jatsi da su ga damar su haka ba ba haka take ba hukuma komai na hukuma ne saboda haka wurare da ake tsara inda ake binne mutane a tsare ji kamar ka ɗauka ceburin nan ne faɗin bakiya wannan aka faro binnewa aka za a taho aikai har ya cika ya cika don da ya cika nan ko kuma sai a sake dawa nan to aka dawo nan hukuma ce za ta sa gireda da a kwakwula wanda su suke wannan kaburbura ɗin sauran ƙasusuwan da suka rage a sake samar da kamar zuwa rabin ta misali da an sake gyara shi ya zama ta ci gaba da binne mamata nan kuma sai a sami wani wurin sai a tara su a zuba a rufe to shi kenan sai a dawo kuma daga nan a sake haka za a yi kai har a taki haka suke har babban ce don girma babban ce amma girmanta bai hana ta cika ba tunda rufewa ta zamanin manzo zuwa yanzu amma ba haka take barkatai ta yi kamar da mu nan yanzu kamar makabartar taron ai ka ga babban ce to hukuma ce za ta kula da yadda ake binne mutane a tsare da komai za a zo ina yara ƙanana za a yi layin su ina manya za a yi matsakaita kuma duk kaburburan a jera a kurkusa a dadewa za a yi kafin a gama can an dade shekarun sai kuma gwamnati ta sa a kwakule waɗannan ƙasusuwa cikin girmamawa a kwashe su a je a yi rami sai a rufe su sai kuma a sake samun wuri wanda kila nan gaba aka yi kamata Kano tunda girma take ta yi gari na ƙara faɗuwa in aka ci gaba sai a sami makabarta to nan gaba Kano dama an ce tun Audu Bako ya ce fulan so Kano za ta kai Uje nan za ta kai Ɗanbake nan za ta kai Kura ko duk ko ina ji yayi plan shi yau duba ko ti lokacin kawai an yi tamfarin tan plan din ne ragan wannan cewa inda ba gari za a kai kaga daga nan sai an kai wuri ana ta tafiya ka kai mamu cikin kaga ko bukatar a ce da yadda yayi an tsarin makabartu masu faki shikenan ko an ci gaba da mutane sai a kai irin yadda ake a Madina wai zama hukuma ce za ta kula ba kawai mutane za a bari sai ne su ta yi daga dama ba lokacin shekara alhamdulillah ya kamanta lokacin aka yi masu kula da makabartu aka yi masu uniform ake dan ba su dan wani abu a wata aka yi kamar ka ce ya hukuma mai kula da su to amma ina jin watakila su da aka yi ma hizba doka da su da su shari'a commission zaka ina jin su ba a yi masu ba ko shikenan abin yana gama gwamnati shi shikenan abin ya zama labari yanzu sai dai mutane su dan taimaka musu ba da jin ana ba su wani abu a wata da sunan dan alawun da kuma cewa za a kula da ita kanta kwamitin ne kowaye mai kula da makabarta a zama yadda za a kula bisa al'ummanci ba da jin akwai shi kusa kullum wato Allah bai saka shi larabar shi na'am to na ga abin da muka karanta jiri kuma ne kuma na ta Allah ba mu lada da kuskure Allah ga farta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.